Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Zahra Ufage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 24 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahra da kanin labarai.
Rasha ta ce Ukraine ta kai hare-haren sama da jirage yaƙi mara matuƙa a yau Litinin akan Moscow da Crimea, inda Rasha ta mamaye. Yayin da a gefe guda kuma Ukraine ta zargi Rasha da kai hari ta sama a baya-bayan nan a yankin Odessa. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da kuma wasu sojoji waɗanda da alama sojojin hayar Wagner ne sun kashe farar hula tare da tarwatsa wasu da dama a tsakiyar yankin Mali tun daga watan Disamba na shekarar 2022.
Kanan labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa iyalan ɗaliban kwalejin nan da 'yan bindiga suka yi barazanar tsaurar da su a jihar Zamfara, Najeriya, sun yi kira ga gwamnati da sauran al'umma da su taimaka wajen ganin an kubutar da ɗaliban waɗanda aka sace watanni shida da suka gabata. Za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Legas ta mai da martani game da gawawwaki 300 da ta ce za ta binne wato masu alaƙa da zanga-zangar 'yan SAS da ya jawo hasarar rayuka da dukiyoyi a shekara ta 2020 a birnin na Legas. Haka zalika, a yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan ƙarin farashin kowace litar man fetur da kuma gagarumin ƙari da ke tafi akan wutar lantarki, sai kuma sanarwar da gwamnatin ta fitar na yin ƙari akan kuɗin makarantar kwalojojin sakandare na gwamnatin tarayya. Za ku ji abin da masana ke cewa. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Babangida Jibrin. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari labarun kashin farko tare da Zahra Ufage.
Masu sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci. Rasha ta ce Ukraine ta kai hare-haren sama da jiragen yaƙi mara matuƙa a yau Litinin akan Moscow da Crimea, inda Rasha ta mamaye. Yayin da a gefe guda kuma Ukraine ta zargi Rasha da kai hari ta sama a baya-bayan nan a yankin Odessa. Rundunar sojin Rasha ta ce ta harbo jirage marasa matuƙa biyu da suka kai hari a birnin Moscow. Magajin garin Sergei Sobyan ya ce wasu gine-gine biyu da ba a zama a cikinsu sun lallace, amma ba a sami rahoton asarar rai ba. Kamfanin dillancin labaran Rasha sun ce an gano wasu burbushin wani jirgi mara matuƙi a yankin Komoslavsky kusa da ma'aikatar tsaron Rasha. A Crimea, gwamnan da Rasha ta saka ya ce Ukraine ta kai hari da jirgi mara matuƙi a wata ma'ajiyar harsasai, yayin da jami'an tsaron sama suka kakkaɓo jirage mara matuƙa 11. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da kuma wasu sojoji waɗanda da alama sojojin hayar Wagner ne sun kashe farar hula tare da tarwatsa wasu da dama a tsakiyar yankin Mali tun daga watan Disamba na shekarar 2022. Kungiyar ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da kungiyar Wagner sun kuma lalata tare da wawushe dukiyoyin fararen hula da kuma zargin azabtar da fursunoni da ake tsarar da su a sansanin sojoji. Kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta ce ta yi hirar da mutane 40 da suka san abubuwan da suka faru, waɗanda suka haɗa da shaidu 20 waɗanda suka ga abubuwan da suka faru dangane da cin zarafi da 'yan uwan iyalai 3 da aka kashe, tare da shugabannin al'umma 2 da masu fafutuka na farar hula na Mali 5 da wakilai 8 na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manazarta harkokin siyasa 2 a yankin Sahel. Kungiyar ta Human Rights Watch ta kuma ce ta sake duba wani faifan bidiyo da ke nuna shaidar cin zarafi da sojojin Mali da sojojin ƙasashen waje ke yi. Ministan harkokin wajen Mali, Abdoulaye Diop, ya buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali ba tare da ɓata lokaci ba, saboda rikicin amincewa tsakanin jami'an Mali da membobin 15,000 na MINUSMA.
In an jima kadan Zarawa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Zamfara a Najeriya, inda iyalan ɗaliban kwalejin da 'yan bindiga suka yi barazanar aurar da su a jihar Zamfara ta Najeriya suka yi kira ga gwamnati da sauran al'umma da su taimaka wajen ganin an kubutar da ɗaliban waɗanda aka sace watanni shida da suka gabata. A ƙarshen makon da ya gabata, wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta ya nuna ɗaliban mata suna kuka tare da neman a cece su daga hannun 'yan bindigar waɗanda suka nemi a biya su kuɗin fansa naira miliyan 12. Muhammad Lalo ya zanta da ɗan uwan wasu daga cikin ɗaliban wanda ya fara da gabatar da sunansa kamar haka.
Sunana Aminu Hayya Kaura, yaya ga biyu daga cikin yaran da suka akai kidnapping a hanyar birnin magaji zuwa ƙauyen Lamoda. Ɗaya uwanmu, ɗaya uwanmu, ɗaya ɗaya babanmu ɗaya.
Mala Aminu, kamar ya kuka ji bayan bayyanar wannan bidiyo a ƙarshen makon nan da ya gabata.
Ai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai, ban gaskiya ni har zan kalli abin ba. Sirin ji kai mutane suna kunna shi suna kiran sunana yaya Aminu, yaya Aminu, don Allah a cece mu, a cece mu, a cece mu. To duk na tuno da wani abun, to ko sallah nake kuka ni kai, ko sallah nake na tuno da abun, wallahi kuka ni kai, da ban san yadda za a yi ba.
To waɗanne irin matakai za ka ce kun ɗauka wajen ganin an kubutar da su daga hannun waɗannan 'yan bindiga?
To don hanyar da za a bi mu bi a ceto yaran nan, mun bi. Mun bi hanyar gwamnati, tun waccan tsofar gwamnati mun bi, mun bi, mun bi, mun bi, mun bi, amma ina. Muka samu har Allah ya samu a kai ƙarshe da bayan Allah nan za mu ba su kuɗi. Mun ba su kuɗi sun ki sako su. Muka sake kai musu wasu kuɗi suka baka musu maza. Ta ga abin ba mu sai da za mu yi ba. First time mun ba su miliyan 1,200,000 suka ce ba su aka kai ma ba. Muka dawo suka ce sai mun ba su miliyan 4. Muka ba su miliyan 4 kuma again ba su ba mu su ba. Suka ce kai da ƙarshe sai mun ba su naira miliyan 12 da yar 6. Su waɗancan Allah ya musu mafita, wani ɗan uwan su ya sai da filin shi ya kai aka miliyan 4 aka baka su yaran su 2. To mu wallahi ba mu da suwa. Duk wasu abubuwa da mun sai da mun kai musu babu su. Yanzu wanda nake ma yanzu ni gidana na ce a sashi kasuwa a sai a je a kai musu. Ba wani abu bane.
Baya ga kai a matsayin ka na yaya a gare su, kamar mahaifanku ya suke ji da wani al'amari musamman ma bayan bayyanan shi wannan bidiyo?
Wallahi dukkan su babu wanda ga abun nan, dan dukkan su ba mu iya kallon shi. Sun yi kuka, sun yi kuka, sun yi kuka, sun yi kuka. Kai wallahi haka ban ma son zuwa gida. Dan da naji gidan duka za a taso ne. Suna kuka, me ya bayani, me ya bayani, me ya bayani. Sai shi da ku gidan ban son zuwa. Dan naji ni ma sun sani kuka. Dan ka muna kira da al'umma don Allah ya taimaka a ceto rayuwar bayan Allah nan, don Allah. Muna kira da gwamnati, tun da kan gwamnati suka ta faɗi, tun muna kira da gwamnati da ya ga girman Allah ya ceto yaro wannan bayan Allah. Da bayan Allah ma da suna ga wannan abun. Dan ba a cewa babu wanda zai iya ceto, wallahi mutum ɗaya yana iya ceto rayuwar bayan Allah nan. To muna kira da bayan Allah masu hali da attajirai da suna girman Allah su taimaka a ceto rayuwar bayan Allah nan. Don Allah muna kira gare su don Allah su taimaka a ceto bayan Allah nan, especially gwamnati. Tunda mutum ne mai adalci mai kamanta gaskiya, to don girman Allah muna kira da shi ya ceto su, ya suka nemi alfarma ya ceto su, don Allah muna kira gare shi ya ceto bayan Allah nan. Kuma don Allah mutane ne don da jina iya taimaka su a ƙaura muke ya taimake mu.
Muhammad Lalo kenan a zantawarsa da ɗan uwan wasu daga cikin 'yan matan kwaleji da aka sace a jihar Zamfara. To yanzu kuma ga Zara'u da cigaban labarin duniya.
A yau Litinin ne ake sa ran Majalisar Dokokin Isra'ila za ta kada ƙuri'a kan wani garan bawul a fannin shari'a da Prime Minister Benjamin Netanyahu ke marawa baya wanda aka shafe watanni ana zanga-zanga a kai. Ana sa ran za a sallami Netanyahu daga asibiti bayan da aka dasa masa na'urar bugun zuciya, kuma ya ce ya shirya halartar wajen kada ƙuri'ar. Sauye-sauyen da aka gabatar a cikin kudirin sun hada da kayyade karfin kotun koli na kalubalantar hukuncin majalisar da kuma sauya yadda ake zaben alkalai. Netanyahu da kawayensa sun ce sake fasali ya zama dole domin tauye ikon alkalan da ba a zabe su ba, yayin da masu adawa da matakin suka ce kudirin zai illa ga tsarin tabbatar da daidaito tsakanin bangarorin gwamnati da kuma tura kasar zuwa ga mulkin kama karya. Fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Isra'ila da kada ta yi gaggawar aiwatar da gyare-gyaren saboda masu adawa da shi.
A gaida Zara Ofage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a jihar Lagos, inda gwamnatin jihar ta mai da martani game da gawarwaki 300 da ta ce za ta binne, kuma suke da alaka da zanga-zangar 'yan SARS da ya janyo hasarar rayuka da dukiyoyi a shekara ta 2020 a birnin na Lagos. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Lagos, Babangida Jibrin, na dauke da karin bayani.
Wata wasiƙa da yanzu haka ta karaɗe shafukan jaridu da sauran shafuka na sada zumunta na cewa gwamnatin jihar Lagos ta ba da kwangila ga wani kamfani mai zaman kansa akan kuɗi fiye da naira miliyan 61 domin gudanar da jana'iza ko birne ga waki 103 da aka yi zargin cewa na wanda jami'an tsaro ne suka kashe a lokacin da aka yi zanga-zangar NSAS. Wata sanarwa da babban sakatare a ma'aikatar lafiya a jihar Lagos, Mr. Olusegun Ogboye, ya fitar na cewa ko kaɗan wayannan gawawaki ba su da nasaba da wayanda ake zargin jami'an tsaro sun kashe a shatattunan Lekki toll gate ranar 20 ga watan Oktoban shekara ta 2020. To sai dai ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare wayanda suka kula da wancan zanga-zanga ko kuma wanda ake zargin an kashe a lokacin zanga-zanga, barista Dele Farotimi, ya musanta kariyar da gwamnati ta bayar cewa gawawakin da za a rufe ba gawawakin wayanda ake zargin an kashe ba ne, kuma nan gaba kaɗan za a ci gaba da fito da bayanai ko shaidu na gaskiya da ke tabbatar da zargin da ake wa jami'an tsaro cewa sun kashe masu zanga-zanga a lokacin wannan zanga-zanga na NSAS.
You cannot deny the humanities of these persons. Just as this memo is an internal memo, more of such leakages would happen. Those who stand on the truth are mortal. Truth is immortal.
A can bai dai gwamnatin jihar ta Lagos ta kafa wani kwamiti na bincike da zai gano musabbabin wancan rikici da kuma zargin da ake cewa an kashe mutane da dama. Rahoton da kwamitin ya fitar dai a ƙarshe ya wanke jami'an tsaron ƙasar da kisan wasu masu zanga-zanga da ake zargin an yi a lokacin wancan zanga-zanga na NSAS. To ko ya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya ke ganin wannan kace na ce da kunno kai a yanzu? Tambayar kenan da naiwa Malam Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar.
So dole a bincika a tabbatar da an koma kotu, an yi shari'a, an ba mai gaskiya gaskiya, sannan kuma waɗannan kuma gawawaki in aka tabbatar da cewa jami'an tsaro su suka kashe su a sanadiyar zanga-zangan da suka yi na maganan kawo ƙarshen SARS, to idan aka tabbatar da haka, to a biya su diyya na abin da ya faru, sannan kuma a hukunta su jami'an tsaron da ake tunanin su ne suka jagoranci wannan abu har aka zo aka samu waɗannan gawawaki a yanzu.
Wanda ke kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Lagos game da wannan wasiƙa da kuma zargi da ake mata citira. A wata sanarwa na baya-bayan nan dai da gwamnatin jihar Lagos din ta sake fitarwa, gwamna Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa wayanda ake batun rufe gawawakin nasu mutane ne wayanda har yanzu ƴan uwan mutanen ba su zo sun karɓi gawawakin nasu ba. A lokacin wancan zanga-zanga na shekara ta 2020 dai, jiya ɓarke a unguwanni da dama a birnin Lagos, inda aka yi ta kashe-kashe tsakanin jami'an 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga, inda aka ƙona ofisoshin 'yan sanda da dama. Labarin da kuma ya bazu zuwa wasu sassa daban-daban na Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To madalla, a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan ƙarin farashin kowace litar man fetur a ƙasar, har yanzu ma dai akwai wasu ƙare-ƙaren da ake yi ko kuma ake shirin yi, kamar yadda za ku ji daga bakin wakilinmu da ke Abuja, Halima Abdulra'uf.
Sunana Abdulbasir Musa. Gaskiya yadda aka yi ƙarin man fetur din nan ya canja, because yanzu zuwa wani waje indai ba dole ba gaskiya gwara ka yi a waya, saboda yadda abubuwa suka ƙare gaskiya ya zamto abu ne da ba zai yiwu ba.
Wani ɗan Najeriya kenan da bayani akan yanayin da abubuwa suka kasance sakamakon ƙarin farashin kowace litar mai. Batun yin kira ga gwamnatin tarayya da ta sake daura ɗamara ta fitar da sabbin tsare-tsaren da za su zama mafita ga 'yan ƙasar a cikin yanayin matsatsun da suke ciki a yanzu na ƙara jan hankali ne sakamakon matsaya shida na rage kudin cire tallafin man fetur da kwamitin tattalin arzikin tarayyar kasar ya cimma da suka hada da tattaunawar yin kari akan mafi karancin albashi ga ma'aikata kowace jaha ta yi shirin aiwatar da aikin bada tallafi a bisa tsarin kundin zamantakewa na jihohin tsarin tallafawa kanana da matsakaitan sana'o'i da dai sauransu lamarin da masana ke ganin kamata a fara aiwatarwa gadan-gadan don gujewa karin matsaloli a kasar shin ina matsalar take kuma yaya al'umma za su iya samun sauki akan wannan al'amari na tsadar man fetur a bisa alƙawarin baya mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur na Najeriya wato Ifman Abubakar mai gandu dakin gari ya bayyana cewa
waɗannan tambayoyi da kika yi to abin da ke faruwa anan na cewa idan muka samu lasin mu alƙawarin cewa idan muka fara shigowa da kaya za a rage kuɗin wannan kaya to a halin da ake ciki har yanzu ba mu fara shigowa da kayan ba domin hukumar NNPC da ainihin marketoci na DAPMA su ne kadai suka fara shigowa da kaya yanzu to amma abin da yasa ake gani canjin wannan yanayi na farashi ya ta'allaka ne saboda canjin yanayi na dala domin dala ta ƙara kuɗi bisa ga yadda ake so wannan mai da kuma shi kai ne gurɓataccen mai din ya samu canjin yanayi to ala kulli halin dai da shike wannan abu da aka fara ba a jima da soma shi ba kuma mu ƴan kasuwa masu zaman kansu muna nan muna tsare-tsare na yadda zamu shigo da mai domin mu sauƙaƙa ma al'umma sa'annan kuma idan muka shigo da wannan mai da yardar Allah to zamu dan rage farashin shi domin al'umma su samu sauki abin da nake son in sanar da al'umma tunda abin ya dawo ga hannun ƴan kasuwa nan ba da jimawa ba zaki ma yi ta ganin yadda farashin ya kasance kamar yadda ake ganin farashin kowane irin yanayi saboda haka da shike wannan sabon abu ne mu dai abin da muke roko ga al'umma tunda ita gwamnati ta ce wannan biyan tallafi yana da matsayi gare ta saboda haka jama'a su yi hakuri mu dan bada lokaci mu ga yadda yanayin zai kasance
Dr. Yakubu Sanu da kwararre ne a fannin makamashi kuma malami a Jami'ar Sarki Fahad dake kasar Saudiya wanda ya ce
abin da nake gani wato idan Najeriya za ta mai da hankali kan gyara matatun wanda suke matatun man fetur na Najeriya ko ma gina sababbi da kuma wannan ta dangwata kwanan nan da aka kaddamar da ita ita ma a mai da hankali a tabbatar tana aiki yanda ya kamata bukatar kashe kuɗi mai yawa ma wajen tallafin ba za ta taso ba tunda dama man nan saboda ana siyo shi ne tataccen man daga waje akwai kuɗin transport akwai kudaden tax na sauran kasashen shine abin da yake kara fetur din tsada amma inda muna tace shi a gida kamar yanda muke da man fetur din za a samu sauki sosai so bayan wannan kuma dole gwamnati ta fito da tsare-tsare kamar yanzu yanda ake cewa za a bada palliatives da wato tallafi ko kuma ayi karin albashi wannan abu ne mai kyau amma ko shi ma mutane kadan zai taba ya kamata a ce a kawo tsari wanda zai taba duka ƴan Najeriya tunda ai ƴan Najeriya kaso nawa ne yanzu suke aikin gwamnati to in aka kawo tsari wanda zai bunkasa kasuwanci masana'antu tallan tarki to tabbas shine za a sami sauki sanan daga bangaren su kansu ƴan kasuwa wato dillalan mai ya kamata lalle su ji tsoron Allah ya kamata su tausaya wa mutane yanayin halin da ake ciki kasu ƙara kuntatawa mutane sannan ita ma gwamnatin tarayya ya kamata kuma kar ta sake kawo wasu tsare-tsaren da za su kuntatawa mutane tunda an janye tallafin man fetur ya kamata kuma irin su tallafin wutar lantarki kudaden makarantu na yara bai kamata a ce su ma an ƙara su a wannan lokacin ba so ina ganin idan har gwamnati za ta dudduba wato areas da suke buƙatar intervention nata sannan su ma ƴan kasuwar za su yi abin da ya kamata to insha Allah za a samu saukin wannan al'amari
shi ma masani a fannin albarkatun man fetur Muhammad Sali ya ce
wannan hawan farashi na mai wannan abu ne da ya kamata dama tuntuni ɗan Najeriya ya kwadarin cewa za mu zo wannan waje a lokacin da aka yi wannan petroleum industry act shugaba na NNPC ya tara kwararru sun yi wasu ayyuka hakan nan wanda suke neman su kawo abin da zai maye gurbin fetur ba wai maye gurbin shi ba gaba daya amma ya zama cewa dan Najeriya yana da zaki in kana da halin sayan man fetur ka sa motan ka sai ka sa idan kuma baka da halin sayan man fetur shine sai kai amfani da abin da ake kiransa CNG wanda NNPC take kokarin a lokacin ta tsara akan cewa idan an cire tallafi sai a kawo shi wannan CNG to shine shawarwarin da muke baiwa cewa su gwamnati suna ganin yana da kyau su daimi NNPC su zauna da su akan maganan wannan CNG din maimakon wannan tallafi da suke neman su bai wa mutane da zai kawo musu sauki na raɗaɗin wannan kuɗin mai wanda kuma ba shi ne zai zama abu mai a'ala a ƙasar nan ba.
A inda 'yan Najeriya ke neman mafita na samun sauki a yanayin da ake ciki da sabon yanayin tattalin arzikin ƙasar sakamakon cire tallafin man fetur da sabuwar gwamnati ta yi. Masana tattalin arziki a ƙasar kamar su Bismarck Ruwani sun ce akwai yiwuwar abubuwa su ƙara tsananta idan gwamnati ba ta ɗauki matakan da suka dace akan lokaci ba. Tima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla masu haramu kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shinku jama'a kiran mu nake bisa da.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata ne Malala Yusuf, wata matashiya a asalin Pakistan da ta yi suna wajen ƙarfafa ilimin ƴaƴa mata a duniya, ta kawo ziyarar aiki a Najeriya. A lokacin wannan ziyara dai malama Malala Yusuf da tawagarta sun ziyarci birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma jihar Borno, inda ta duba ayyukan da gidauniyar ta ta aiwatar. Wannan ne karo na biyu da malama Malala Yusuf ke kawo ziyara Najeriya, bayan wanda ta kawo a shekara ta 2017. A lokacin da ta kai ziyara jihar Borno, gwamnan jihar Borno Babagana Umara Sulum ya bayyana irin ayyukan da gidauniyar Malala Yusuf ta gudanar a jihar.
Malala Foundation supported the state government's effort of building confidence in the resuscitation of education. The foundation rehabilitated 27 classrooms to accommodate over 1,000 students' hostels with 400 beds capacity. Provided scholarship 700 girls from Kondega, Gubbio and Dambua.
Yes, yeah. Gidauniyar ta ta taimaka wajen gina azuzuwa da dakunan kwana da mata a wasu makarantu da ke jihar Borno, ce kuwa har da wasu azuzuwa guda 27 da zai dauki dalibai fiye da 1,000 da dakunan kwana na dalibai mai gadaje 400. Ha kuma ta bada gurbin karo ilimi ga dalibai 700 daga kananan hukumomin Kondiga, Dambuwa da kuma Gubbio. Ha kuma ta bada gurbin karo ilimi na shekaru 2 ga wasu ƴan matan ɗaliban Chibok guda 30 da suka tsere a lokacin da 'yan Boko Haram suka kai musu hari na sace su. A bangaren da dai malama Malala Yusuf ta yi kira ga ɗalibai da sauran mata da su dage wajen gudanar da karatu da kuma bullo da wasu hanyoyi da dabaru na inganta ilimi da samar da shi ba wai tare da dogaro da wani ko wasu ba.
Others, if you can as well, if you get the opportunity to complete your education. So I believe in the leadership of
To a waje ɗaya kuma sakamakon kiraye-kiraye na inganta ilimi a sassa daban-daban na Najeriya, yanzu haka sabuwar gwamnati a jihar Taraba ta bada umarnin kafa dokar ta ɓaci domin inganta ilimi a jihar. Domin jin yadda wannan mataki yake, wakilinmu a jihar Taraba Salisu Lado Garba ya zanta da babban sakatare a ma'aikatar ilimi a jihar Malam Idris Goje domin jin yadda tafiyar take.
To gaskiya dai muna godewa Allah da ya kawo mana gwamno na gari kamar wannan gwamno blessing ne wa Taraba state, in fact Najeriya gabaki da, don daga zuwan shi ya kaddama da doka ta bashi state of emergency in education. So daga haka bai bar haka ba, yazo ya zaga duk makarantu, yazo ya duba situations da makarantu suke ciki,
wato halin da suke ciki.
In fact ya wurin then and there ya bada ya directing makarantu, wasu makarantu akwai makarantan da situation din shi baya kan kaida, yasa aka rusa makarantan akan za gina sabon brand new school, model school, wato government comprehensive secondary school kenan. It's an exchange boarding school, so ya ba da umarni aka za rusa shi za gina model, kuma yanzu magana da ke faɗa maka an fara aiki. So ya ce makarantu da yawa ya duba, ya yi alƙawari kala-kala gaskiya wannan karon mun yi dashi sosai kusan yadda aka ce ake fada cewa in ka gina ilimi to ka gina jama'a so gaskiya ana kan mataki mai kyau a Taraba sai kan fannin ilimi
to ranka da wannan dokar ta baci da aka kaddamar da shi a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati yaya wannan dokar ta bacin yaya kaga al'umma sun rungume ta kuma ana zuwa makarantan malamai na zuwa suna ci gaba da karantarwa
gaskiya daga kaddamar da dokar ta bashi education atmosphere na Taraba sai education daga primary secondary principal headmaster teacher ba gane ba kowa orientation nashi ya shanju so yanzu kowa ya amina yana tsaye gaba gadi ba gane ba akan cewa zai aiki daidai ai dama dan adam ma'aikacin gwamnati mu a personnel management muna sai yana nan kamar moto ne so komin iyawan driver ba zai tuka moto ba mai so yanzu education kamar an saka moto mai zaga sauran gudu ne kare so gaskiya duka kota yana an dauka kuma daga aka kaddamar da wannan dokan ba gane ba duka malamai they are sitting on their feet kuma all hands are on deck daga ministry zuwa har makarantu principals headmasters teachers kowa ya an samu orientation kuma tun daga aka fara abin nan muna aiki dare da rana muna kai wani lokaci har karfe 10 na dare muna aiki muna don mu tabbatar cewa wannan state of emergency din nan an implementing din shi bisa yadda ya kamata
to ko menene ra'ayin al'umma jihar Taraba game da wannan mataki na sabon gwamnatin jihar Taraba ga dai abinda wasu suke cewa
Sunana Charity Clement Dubo ina SS2 a Salu Dogo Jiji SS Jalingo Taraba State gaskiya nayi farin ciki naji dadi da gwamnati yayi hakan din domin wani sun yara suna gida basu da kudi da su ci abinci balanta mana zuwa makaranta so da gwamnati yayi declare free education nan gaskiya naji dadi naji na ga musu sun ji dadi hakan din kan cewa haka da su yi zuwa makaranta da kuma su yi su nemi kudi su sai kan kansu abinci wayanda ba basu da iyaye ma su yi zuwa makaranta da haka da wayanda da kafin su da suna da shi su yi su nemi abinci da kuma da suturan su duka gaskiya naji dadi
kana magana da Alhaji Ayidu Modibo na ji dadi nayi farin ciki ya kamata kowa yana so da wasu marasa karfi ya zama so je makaranta ba kaga yanzu ya zama dole ka sa danka ya je makaranta wannan yana da kyau mun yi farin ciki da wannan tunda dama matsalan da muke face din maganan kudi makarantar yayi yawa yanzu ni da yake maka magana ina da yaya university guda biyu ina da yaya secondary guda biyar ina da yaya primary guda uku to a ce na samu wannan duka sauki ai na ji dadi kuma wannan ba ni kadai ba kowa ma an masa wannan ofa ai yana da kyau
to masu sauraro saboda kuraren lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilin namu Salisu Lado Garba daga jihar Taraba da kuma Haruna Dauda daga jihar Borno sai kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Tresham naku Babangida Spring ke cewa huta lafiya sai wani makon
a da tangar daba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwa
kuma da lama sauraro da haka muka zo ga shiri na karshe wato labaru a takaice
Mataimakin kwamandan rundunar Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a yau Litinin cewa ya fara tattaunawa da Koriya ta Arewa kan wani sojan Amurka da ya shiga Koriya ta Arewa a makon jiya ta kan iyakar ƙasar. General Andrew Harrison ya ce tattaunawar ta fara ne ta hanyar layin sadarwa da aka kafa ƙarƙashin yarjejeniyar makamai da dakatar da yaƙin Koriya a shekarar 1950 zuwa 53. Ya ƙara da cewa kula da walwalar sojan Amurka Travis King ya kasance babban abin damuwa amma ya ƙi bayar da ƙarin cikakken bayani. Koriya ta Arewa ta yi shiru a bainar jama'a game da Travis King wanda ya ƙetare iyakarta a ranar 30 da ta gabata yayin da yake hanyarsa ta Fort Bliss a Texas. Jami'an Amurka sun nuna damuwarsu game da lafiyarsa tare da cewa Koriya ta Arewa na yin watsi da buƙatar su ta neman bayanai a game da shi. Yar wasan gaba ta kungiyar kwallon kafa ta Jamus Alexandria Pop ta zura kwallaye biyu yayin da Jamus ta lallasa Morocco da ci 6-0 a gasar cin kofin duniya ta mata a yau Litinin. Kwallon da Pop ta zura a minti 12 da fara wasan ya sa Jamus akan gaba ta kuma ƙara zura wata kwallon kafa a kafin a tafi hutun rabin lokaci yayin da zakarin gasar su biyu suka kai da nasara mafi girma a gasar kawo yanzu.
To madalla masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci. sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana sai aji mu dauke da wani sabon shiri yanzu kowa madadin Zarawa Fage da ta karanto labaran duniya da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar ta mutan yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri sai anjiman ku a saurari shirin yau da gobe